sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Laraba 17 ga watan Janairu na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
To Hafiz, akalla mutum 18 ne suka mutu bayan wata fashewa da ta auku a wani kamfanin sarrafa wutar ta tsaki a tsakiyar Thailand. Sojojin Ukraine sun faɗa a yau Laraba cewa sun tarwasa wasu jirage mara matuƙa tsakanin 19 zuwa 20 da Rasha ta harba a wani harin cikin dare. Sannan Faransa da Qatar sun jagoranci wata yarjejeniyar da za ta ba da dama 'yan Hamas su kai wa 'yan Isra'ilan da suke garkuwa da su magungunansu.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji abin da masana diplomasiya ke cewa kan ziyarar da Prime Minister gwamnatin riƙon ƙwaryar Niger ke yi a wasu ƙasashen gabashin duniya.
Niger tana da inci ta yin ma'amala da kowace ƙasa da take so a duniya. Da Rasha mun gane da cewa abin da ya shafi horo ne na soja, abin da ya shafi tukin jirgi, abin da ya shafi harkar tsaro.
Sannan za ku ji shawarar da mai martaba sarkin Sudan Kontagure baiwa sashen Hausa na muryar Amurka albarkacin bikin zagayowar ranar kafa tashar kashi na 45.
Labarukan za su yaɗa su tabbatar cewa sun samu labarai na gaskiya wanda yake ba na kage ba, su tabbatar cewa abin da za su faɗi za su yi shi ne bisa ganin na izinkanin su da aƙalla.
Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba, yau ma muna tafa da shirin Arewa a yau da Nasira da Mel Hikaya ya shirya zai gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci ga labaran duniya. Akalla mutum 18 ne suka mutu bayan wata fashewa da ta auku a wani kamfanin sarrafa wutar tsatsi a tsakiyar Thailand a yau Laraba. A cewar wani ma'aikacin kamfanin, an gano mutane 18 da suka mutu. A cewar ma'aikacin, yana mai rage kiyasin 20 da yayi da farko. Fashewar ta auku ne da misalin karfe 3 na rana kusa da garin Salakhaw da ke tsakiyar lardin Sufanbori. 'Yan sanda sun gaya ma AFP cewa hukumomi suna nan suna tantance adadin matatan. An rasa rayuka, muna nan muna tantance alƙaliman waɗanda suka mutu. Abinda wani kanar na 'yan sanda mai suna Firapush Rawambang ya faɗa ma AFP kenan. Sojojin Ukraine sun faɗa a yau Laraba cewa sun tarwatsa jirage mara matuƙa tsakanin 19 zuwa 20 da Rasha ta harba a wani harin cikin dare. Sai dai jami'an sun ce, wato jami'ai sun shaida cewa tarkacen jiragen da suka tarwatsa sun raunata mutane 3 a tashar jirgin Odisha da ke kudancin ƙasar. Sojojin sun ce kusan duk jirage mara matuƙan sun kai hari yankin Odisha ne. Ministan ayyukan cikin gidan Ukraine ya ce barazan wato jiragen sun fantsama wani gini inda mutane suke zama, kana sun lalata bututun iskar gas. Harin jirage mara matuƙan ya biyo bayan wasu hare-haren makamai masu linzami da suka raunata akalla mutane 17 jiya Talata a birnin Kharkiv da ke arewa maso gabashin ƙasar.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. A ce gaba da yunkurin faɗaɗa hulɗa da ƙasashen gabashin duniya bayan taɓarɓarewar dangantaka da ƙasashen yammaci. Prime Minister gwamnatin riƙon ƙwaryar Niger Lamine Zein ya fara rangadi a ƙasashen Turkiyya da Iran da Sabiya da kuma Rasha, matakin da ya ɗauki hankalin masu sharhi kan al'amuran yau da kullum. Wakilin muryar Amurka Sulaimun Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
Prime Minister Lamine Zein, wanda ke jagorancin tawagar jami'an gwamnatin da suka haɗa da ministan tsaron ƙasa da na kasuwanci da na man fetur da ministan noma da ministan noma da na matasa, ya isa birnin Moscow a jiya Litinin da daddare da nufin tattauna batutuwa da dama a wannan lokaci da Nijar ke fuskantar tarnaƙi daga ƙasashen yammacin duniya sakamakon kifar da gwamnatin demokuraɗiyya. Masani a sha'anin diflomasiya Mustapha Abdullahi na fassara wannan rangadi a matsayin matakin neman hanyoyin cike gibin da dambarwar juyin mulkin 26 ga watan Yulin 2023 ta haifar.
Niger tana da inci ta yin ma'amala da kowace ƙasa da take so a duniya. Da Rasha mun gane da cewa abin da ya shafi horo ne na soja, abin da ya shafi tukin jirgi, abin da ya shafi harkar tsaro, watakila da Iran yana harkar uranium ne. Da an kasa Niger yanzu sun ma'amala da Faransa ta rage, kenan dole sai ta juya wajen wasu kasashe wanda suke iya sayan uranium din nata.
Ta wani bangare rangadin hanya ce ta laluban matakan magance radadin takunkumin da kungiyar Sedeawo ta saka wa kasar ta Niger yau watanni akalla shida.
Niger ko ta yi mu'amala da wani Rasha da wani Turki koko da Iran, to ya kamata a ce dai wannan mu'amala da makwabtanta Nigeria, Benin Republic har da Algeria ma ya kamata a samu mu'amala mai kai, don Niger tana so ba ta so mai wacan safari da ake da ita da Nigeria yana da kai, kuma da ake tsakanin ita da Benin Republic yana da kai.
Iran da Turkiya da Sabiya na daga cikin jerin kasashen da gwamnatin rikon kwariyar Nijar ke fatan karfafa hulɗa da su a daidai lokacin da kasar ke ci gaba da fama da matsalolin tsaro. Kwatankwacin yadda abin yake a wajen kawayenta Mali da Burkina Faso, waɗanda tuntuni suke da hulɗar ayyukan tsaro da kasar Rasha. Sabili kenan ake ganin ba mamaki Nijar ma ta basahu. Abdurrahman Alkasum mai fashin baki ne kan lamuran yau da kullum.
Ita Turkiya kaga musamman waɗannan kuraman jirage nata da aka sau aka riƙa amfani da su, an ga muhimmancin su, kuma ƙasa dai ce na ɗaya wadda take da ƙarfin soji ƙwarai kudu da ke mamba ce ta NATO kuma. To ita in ka ɗauka Rasha, abubuwan da suka shahi ko da jirage samfarin helicopter an gani can baya wasu shekaru ƙasar ta sai gare ta irin samfarin natakin, kuma yanzu haka cikin jiragen da ake aiki da su akwai irin samfarin na rashakin na helicopter.
A farkon watan Disamba 2023 ƙaramin ministan tsaron Rasha Colonel General Yunus Bek Yevkurov ya ziyarci Niger, inda suka tattauna da shugaban majalisar CNSP Janar Chani da ministan tsaron ƙasa da takwaransa na cikin gida, inda ƙasashen biyu suka cimma yarjejeniya kan harkokin tsaro musamman batun horon jami'an tsaro. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gai da Sule. Nan gaba kaɗan a cikin shirin za a ji shawarar da mai martaba sarkin Sudan Alhaji Muhammad Bara'u Ma'azu ya baiwa sashen Hausa na muryar Amurka kan yadda za ta inganta shirye-shiryenta albarkacin bikin zagayewar ranar kafa tashar kashi na 45. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
An shirya cewa mayakan Hamas za su miƙa ma mutanen da suke garkuwa da su a Gaza magungunan su ƙarƙashin wata yarjejeniyar da Faransa da Qatar suka jagoranci cimmawa. Faransa ta ce magungunan na wasu mutane 45 da aka yi ga kalori masu tsanani ne. Sannan kungiyar Red Cross za ta raka 'yan Hamas ɗin a lokacin da za ta kai musu maganin. Qatar ta kuma shaida cewa daga cikin abubuwan da aka amince ƙarƙashin yarjejeniyar akwai magunguna da sauran buƙatun jinƙai da aka tanadarwa 'yan Filistini fararen hula da ke zirin Gaza. Mayakan Hamas sun yi garkuwa da akalla mutane 240 a sa'ar da suka kaiwa Isra'ila harin bazata a ranar 7 ga watan Oktoba bara, inda suka kashe akalla mutum 1,200 bisa bayanan ƙawayen Isra'ila. Isra'ila ta kaddamar da hare-haren sojinta da zimmar kawar da Hamas ne bayan harin na Hamas. Jami'an White House sun ce za su ci gaba da amfani da jiragen ruwan sojojin ruwan Amurka domin daƙile duk wani harin Houthi akan jiragen dakon kaya a tekun Maliya. To sai dai Amurka bata neman yaƙi da ƙungiyar mayakan da ke samun goyon bayan Iran da ke Yemen. Mai magana da yawun kwamitin tsaron ƙasa a fadar White House John Kirby a wani saƙon sauti da ya aike wa manema labarai a jiya Talata ya ce Washington bata yunkurin zafafa tashin hankali tsakaninta da mayakan Houthi waɗanda suke yaƙi da Yemen tsawon shekaru 10.
We're not looking for a war. We're not looking to expand this. Houthis have a choice to make.
Kirby ya ce ba ma ƙoƙarin tada yaƙi kuma ba ma ƙoƙarin faɗaɗa wannan rikicin. Houthi tana da zaɓi har yanzu, suna da damar yin abin da ya dace, kuma shi ne su daina kai hare-hare mara tushe.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotanmu na biyu. A ci gaba da kawo muku rahotanni na musamman kan bikin cikar sashen Hausa na muryar Amurka shekaru 45 da kafuwa. Za mu kawo muku hirar da wakilin Mustapha Nasiru Batsariyai da mai martaba sarkin Sudan Kontagora Alhaji Muhammad Bara'u Ma'azu, wanda ya fara da bayyana tun lokacin da ya fara sauraron sashin Hausa.
Ita wannan gidan rediyo da Voice of America tun da aka fata mun san lokacin muna yara, wanda yake kuma mun san lokacin nan babu wasu kafafen yaɗa labarai da dama a lokacin ba irin su Voice of America din ba. Lokacin kana son ka samu kowane labari na duniya ko na gida ko na waje, to sai ta Voice of America din za ka samu. Wanda yake kuma sun yi kokari sosai na yaɗa alfana ga mutanen karkara da na birni. Wannan lokacin da ba kowa ke da wutar lantarki ba ne ya ce zai gani a cibi ko kuma zai kunna rediyo da wuta, amma lokacin ko mutum kauye mutumin da ce yana son karamin rediyo wanda zai sa bashi din shi ya bude ya ji labarai abin da ke faruwa a cikin ƙasa da kuma duniya. Ba karamin kokarin suka yi ba da ci gaba da suka kawo sosai na wayar da mutane da kawuna tun dai ba mutanen karkara ba.
To tun daga wancan lokaci zuwa yanzu, ya za ka bayyana na jajircewa da kwazo na ma'aikatan wannan tasha ta murya Amurka?
Sanin mu ne dukanmu mun san cewa Voice of America irin tarbiyyar da suka samu ba irin tarbiyyar namu ba ne da muke Najeriya, wanda yake cewa idan suna kan aikin su suna yin abin su ne fi sabilin daji. Kurin da aka ba su gaban yake da irin namu na Najeriya, wanda kisa yana cikin abin da sarrafa idan wannan gidan rediyon ta kai har matsayin da take a yau.
To mai martaba, ko akwai wata shawara ga su ma'aikatan wannan gidan rediyo?
To kiran da zan yi shi ne kawai dai duka labarukan za su yaɗa su tabbata cewa sun samu labarai na gaskiya wanda yake ba na kage ba, su tabbatar cewa abin da za su faɗi za su yi shi ne fi sabilin da ya kare su da Allah domin su yaɗa abin da mutane za su amfana da shi, domin rashin haka ba samu labaruka masu da suka dace ba yakan kawo cece-kuce mutane kamar gidan labarai za su ga suna yaɗa labaran da yake ba shi ba ne. Saboda ina kira gare su cewa da Allah duk labaran da za su watsa su tabbatar cewa labarin da suke sun tabbatar da shi sun gamsu da shi kafin su ya dace.
Yanzu tun da sun ɗebi waɗannan shekaru 45, wace fata kake da su gare su?
Muna masu fatan alheri, sannan kuma ina ƙara jinjina masu tun dai ba wani da su da Nigeria ba, domin sami da aka yi zai da na ci gaba na wato abubuwan sada zumunci ko kuma yaɗa labarai kafin gari wanda ake da su yanzu gaba irin na da ba ne. So an samu ci gaba sosai, sannan kuma kamar sabon ministan da aka samu a Najeriya, na san mutum ne da yake ya kware ta fannin sadarwa, mutum da yake cewa fannin shi na tabbata kuma zai ƙara ba su ƙwarin gwiwa na ci gaba da ayyukan da suke yi na sada zumunci da suke yi, na san zai taimaka wa sai Allah ya yi.
Mai martaba sarkin Sudan Kwantagora Alhaji Muhammad Bara'u Ma'azi kenan a hira shi da Mustapha Nasiru Batsari. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Domin fa'are wadda har jitsi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin Arewa a yau. Shirin da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa bai jihohi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, tarbiyya, tarihi da sauransu. Sabon shirin Arewa a yau wanda shine na ƙarshe a jerin dukkan shirye-shirye 145 da muka gabatar kan lamura daban-daban da suka shafi Arewa, musamman kalubalen tsaro, kuncin tattalin arziki da rabuwar kawuna. A inda muryar Amurka ke cika shekaru 45 da fara aiki, ta bullo da sabbin shirye-shirye da za su maye gurbin wasu shirye-shiren da suka hada da wannan shirin na Arewa a yau. Za mu kammala shirin ne da jan hankalin da mai bishara na addinin Krista, Pastor Yohana Waide Buru, ya yi kan yiwuwar cikawa ko saba alkawuran da 'yan siyasa kan ɗauka wa 'yan Arewa. Daga nan za mu yi bitar sharhin tsohon gwamnan Sokoto Attahiru Talatu Bafarawa kan tsaro a Arewa da ya yi gargaɗi a 2002 a gidan Arewa a Kaduna cewa matukar ba haɗa kai ba, allura za ta tono garma.
Arewa zumun ta samu du sai nishaɗi sai sharholiya. Sai alfahari da yawan kwafi.
Pastor Yohana Waide Buru shigo ka gabatar da wannan jan hankalin. Yayin da Arewa ke fafutukar gano bakin zaren tarnaƙin da ya hana yankin rawar gaban hantsi.
Don Allah, ina so in tambaye shugabanninmu, tun ba ku shugaban da muka zaba ba a cikin lokacin da kuke campaign kuna neman kuri'unmu, ku yi mana alƙawarin tsaro a kowane mataki a kuma ko'ina. kai mana alƙawari in mun zabe ku tabbata ce za ku kawo mana tsaro, za ku inganta tsaro, za mu samu zaman lafiya, manoma za su koma gonar su yi noman su, masu kiwo za su yi kiwon su, talaka zai samu abin sa a bakin sallati. Amma kaman abin sai karuwa take. Yan arewa mu ji tsoron Allah, mu daina yaudaran kanmu, mu daina roman baka, mu fadi gaskiya tsakanin da Allah. Dubi irin kashe-kashen da ake kashe mutane a Katsina, dubi irin kashe-kashen da ake kashe mutane a Kaduna, dubi irin kashe-kashen da ake kashe mutane a Niger, dubi irin kashe-kashen da ake a Kebbi, ake a Zamfara, ake a Sokoto, a Kaura, can Arewa ta Gabas. An dawo yanzu ƴan Boko Haram sun dawo da aika-aikan su. Dubi abin da ke faruwa a Yobe. Taraba babu zaman lafiya, har gefen Adawa babu zaman lafiya, ga Plateau babu zaman lafiya, kashe-kashe babu gaire babu dalili. Haka abin na faruwa Benue, kashe-kashe ko ina. Kogi ma nasara ba bar su ba. Haba Arewa, haba ƴan siyasa, ina kuke sarakunan mu, ina kuke malaman mu, ina kuke ƴan siyasa mu, shugaban da muka ba ku amana, mun zabe ku don ku ba mu tsaro. Sabin ya tutura, ga Ibrahim Daji, ina talaka zai sa kansa? Kome kuce talaka, duk wahala talaka, haraji akan talaka, kowane irin nau'in bala'i, wahala, wulakanci, rashin adalci, sai dai talaka. Amma lokaci kuna neman kuru'u ku zo gurin su, ina roƙon Allah talaka kan talaka zai waye. Ko kai musulmi ne, ko kai kirista ne, ko kana bin wata addini ne, dan Allah mu haɗa ƙarfi da ƙarfe akan maganar tsaro. Ni kuma ga roƙona ga ƴan Boko Haram ko ƴan Iswa, ga roƙona ga Ibrahim Daji, ga roƙona ga masu garkuwa da mutane. Irin rashin adalcin da aka yi muku, mu ma talakawan ai mana, ana kan yi mana. Haka aka yi muku, ku kuna da dama ne kuna da mukamai kuke fada. Amma mu kuwa ba mu da halin sai mukamai mu yi fada, kuma ba mu yi niyya ba. Muna roƙon ku, yadda abin ya zafi domin kiman iyaye, domin daraja iyaye da su tsuguna suka haife ku, ku tausaya talakawan Najeriya. A zauna a teburin shawarwari a neman mafita. Amma kam ga ƴan siyasan mu, mun gaji da gafara sa ba kahu, mun gaji da irin rashin adalci, duk abin da ke kawo rashin tsaro a kowane kasa. A sani na da fahimta na, domin na yi karatu na masu digiri a kan tsaro ne, don da haka ina son tabbatar muku wallahi babu abin da ke kawo rashin tsaro, sai dai rashin adalci a ce a ji abu a cikin mahallinta, ko kuwa a yi daidaito. Uwa uba duk kasan da suka juyewa Allah Ubangiji baya, to dole su wurin ibtila'i ta fada musu. To abin da ya fada mana kenan, Arewa mun juyewa Allah baya, ba ma wa junan mu adalci, ba ma daidaito, ba ma kaunan junan mu, babu rikon amana, shi ya kai ga yau babu tsara Arewa. Dan da haka ina kira ga shugabannin mu da sarakunan mu da duk sauran wanda Allah suka ba su dama, uwa uba malamai, mu ji tsoron Allah kowane bangare, mu haɗa kan al'umma. Idan muka raba kansu lokacin campaign da zabe, to mu damu haɗa kansu, mu zama tsintsiyar madorin kiɗa, mu ji tsoron Allah, mu zama lafiya da junan mu, shine kai zai kawo mana cin gaba a Najeriya. Kowa ya koma ga Allah, a dauki azumi, ai addu'o'i, a tuba da irin aika-aikan da muke nan, ne Allah zai kawo mana waraka, ba ma a Arewa ba, ba ma a Najeriya, amma a Afirka. Allah shi kawo mana zaman lafiya a Najeriya. Amin summa amin.
Mun gode Pastor Wide Boru. Sai mun gama wasu shirye-shiryen.
Arewa zaman ta samu sai nishaɗi, sai sharholiya, sai alfahari da yawan
kwa. Don gwamnan Sokoto Attahiru Talatu Bafarawa ya duba tsokaci da ya yi a shekara ta 2002 har ma gargaɗin ya zama littafi. Yanda daga bisani fitinar Boko Haram ta shigo yankin daga 2009. Sannan a wajajin 2015 matsalar ɓarayin daji ta fara gawurta arewa maso yamma daga ɓarayin shanu.
Ai da ana bi yanda ba kawo haka ba, tun shekara 2002 na ce ko mu haɗa kawunan mu da musulmin arewa da kiristocin arewa, mu zan uwa ɗaya uba ɗaya. Wannan sananne ne gaba ɗaya gaban sarakunan arewa, gudan gaban shugabannin arewa, su kuma shugabannin ƙasar arewa, ko kuma Najeriya gaba ɗaya. Ni ba da wannan aƙida ni ce aka ce an yi da ita aka watsar. Duk abin da ni faɗa cewa za a in ba mu haɗa kawunan ba, za a bi mu gida-gida ana kashi. Yau ga shi ke auku a kanmu. Ni kaina da ke faɗa, ban tsira da ba kyali ba, abubuwan da nake faɗa na haɗin kan arewa, na a taimakon arewa, duk wata hayaniya da nake ciki wannan abubuwa suka jame ta. Saboda haka na sha yunƙuri in ga cewa mun haɗa kawunan mu, amma kawunan mu ba su haɗo ba saboda ɗai rashin sanin ciwon kanmu, ko kuma kowa bai son kowa kan sheke su. Mutum in ba shi ya samu ba, in ba shi zai samu ba, to kowa shi rasa. Kuma ganin yake duk mahiyawancin mu ganin suka ba wanda iya, ba wanda sani, sai su. In ba su ba kuma komi shi watsi. To ya za a tafi ta tafi haka? Ai in ce duk wata ta dasa shi mun shi uku. hakkinmu ne dole mu zo mu haɗa mutane gaskiya. Kuma ba wai gaskiya ba ta mu haɗa kanmu, mu zan uwa ɗaya uba ɗaya, mu ga za mu yi wani aiki. Mu da talakawanmu mu haɗa kanmu, mu ba junanmu aminci, mu ga za mu gyara kawunanmu. In mun ka yunƙuro, dole gwamnati ta shigo ta riƙa mana.
Alhaji Tahiru Bafarawa suna cewa amfani da ƙarfi kawai ba zai kawo ƙarshen mutanen nan ba, in an duba yanayin ma Boko Haram da sauransu.
Wai su waye mutane? Ai, Boko Haram, na sha cewa Boko Haram ba shi ɗaya ba ne. Akwai tsiya haram, talauci, akwai siyasa haram, akwai rashin adalci haram. Duk waɗannan abubuwa su suka haɗu. In ka ce ka kira ɗan Boko Haram, to ɗan rashin adalci haram wa, ɗan talauci haram wa. Ya za ka yi da su? Haram haram ɗin yawa gare su. Dole sai mun tsaya mun gane cewa shi muke sha wannan matsala. Muna da yaranmu miliyoyi ba su da aikin yi. ‘Yan kasuwanmu jarin su ya kare, ba su sana'i. Ya za a iya zauna lafiya? Maraci mai shije ya baya da shi, ya za a iya zauna lafiya? Lokaci ya yi da musulmin arewa da kristan arewa mu zauna mu haɗu mu ga cewa menene ke ja mana wannan abubuwa. Wannan abin da ke haɗuwa muna ganin shi kamar abin wasa. Kiristocin ganin arewa ‘yan uwanmu ne, ba inda za su komi aka yi ba su ibarin arewa. Haka mu kuma musulmin arewa mu ibarin arewa. Arewa ga mu duka tamu ce. In ba mu zauna gaba ɗaya mu haga mu junanmu gaskiya ba, muka haɗa kawunanmu, to babu shakka arewa na cikin wahala. Duk ba an kwamiti da za a kafa a ce zai gyara wannan matsala. Mu da adda haƙƙi mu adda nauyi ga mu zo mu zauna mu ga mun shirya kawo namu. Muna da haƙƙi mu haɗu gaba ɗaya mu je mu samu gwamnati mu gaya mata ga matsayinmu. Da mu da ‘yan majalisarmu, ai ‘yan majalisar duk da an ka zaɓa, ai ba kan suke wakilta ba, Allah suke wakilta. Shi mi suka yi, mi suka yi game da wani abu da ke tashi.
Mun gode garkuwan Sokoto. Shin gwamnonin arewa suna yin wani abu kuwa kan ƙalubalen nan? Ga shugaban kungiyar gwamnonin Muhammadu Inuwa Yahaya.
Dole ya dame mu, saboda ai sai an zauna lafiya shi ne ma za a iya gudanar da mulki. Ayin aka tuno Sardaunan Sokoto a matsayinsa na premier na arewacin Najeriya ya mulki tun daga Ilela har zuwa Jaba har Obalaho har Damasak har Mobi. Kuma an zauna lafiya kalau, an yi aikin da ya kamata a yi wa mutane, kuma arewacin Najeriya ta ci gaba kamar yadda sauran bangarorin Najeriya a lokacin. To yanzu a lokacin wace kabila ne babu a harkar Sardauna? Wani addini ne babu a harkar sa? Komai ya hana a ci gaba ne da shi da mutane da kowa da kowa? Arewacin Najeriya a lokacin ya fi ci gaba in ka haɗa shi da yanzu, a yanzu ma da muke ga dukiya kuma ta daɗu. Saboda haka ni ina ga wannan bambance-bambancen surkulli ne kawai waɗanda mutane waɗanda walau ku su cimma burinsu na siyasa ko kuma su cimma bukatun su na wama kan mutane don an yi haka shine za su samu su kuma su ƙetara su ci nasu su ci kalar su ba babbaka. Akwai bukatar mu ƙara fahimtar juna, akwai bukatar mu ƙara soyayya a tsakani, akwai bukatar mu jajirce mu san cewa a matsayinmu na al'umma in ni ba ne ba, in makwabcina ne ma ya cutu to ni ma na cutu.
Masu sauraro, anan muke naɗe tabarmar shirin gaba ɗaya. Muna godiya ga dukkan waɗanda suka ba da gudumawa a tsawon shekaru ko lokacin da muka gabatar da wannan shiri, da kuma muryar Amurka da ta ɗauki nauyi. Ni Nasiru Adamu Ali Kaya da nakan shirya na gabatar ke cewa wassalamu alaikum.
To salakai sai fa ku himmatu.
A gaida Nasiru. Yanzu kuma ga kaɗan daga shirayen da kuke turo mana ta hanyar email.
Saƙonmu na farko ya fito daga Isa Lawal Girgir, magajin garin Girgir a jihar Yobe, Najeriya. Ya ce ku bani dama a madadin al'ummar garin Girgir in miƙa kukanmu zuwa ga mai girma gwamnan jihar Yobe Alhaji Maimala Buni da ya gyara mana hanyar da ta tashi daga garin Girgir zuwa Karagi. A gaskiya wannan hanyar ta yi matuƙar lalacewa sakamakon ambaliyar ruwan kogi. Da fatan mai girma gwamna zai dubi wannan koki namu da idan basira. Shi ko wannan sakon cewa ya ci gaba da samun hauhawar farashin kayan masarufi a Najeriya wani abin damuwa ne matuƙa, duba da yanda magidanta da dama suka kasa ɗaukar nauyin iyalinsu sakamakon halin matsin tattalin arzikin da ake ciki, ga kuma sha'anin tsaro a kullum ƙara taɓarɓarewa yake. Muna roƙon Allah ya kama na mafita mai alkhairi, amin. Sako daga Mahmud Salihu ƙauren na Moda a jihar Zamfara. Sai sakon Umar Ari Badai Abadan ya ce salamu alaikum VOA Hausa, hakika muna tarda Allah wadai yadda ‘yan bindiga suke yin garkuwa da mutane a kasar mu ta Najeriya. Abun bakin ciki wai har da babban birnin tarayya Abuja. Muna kira ga shugaba kasa Bola Ahmed Tinubu ya dauki matakin gaggawa akan wannan lamarin. Wannan sakon ya ce gwamnatoci da masu hannu da shuni a duk inda kuke, ya kamata ku himmatu sosai wajen ganin kun bullo da wasu hanyoyi ko abubuwa da zai sa matasa su samu aikin yi. Duba da ganin yadda matasa ke ƙara yawaita amma aikin yi ya gagare su. Sako daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Sama'ila Agnes Malam Fatori, mazaunin Difa a jamhuriyar Niger. Yace tabbas sace-sacen mutane domin biyan kuɗin fansa wanda 'yan bindiga ke yi a babban birnin tarayya Abuja da kuma jihar Zamfara abin tashin hankali ne. Sai dai mu yawaita yin addu'o'i Allah ya kawo ƙarshen matsalar rashin tsaro a faɗin ƙasar mu Najeriya. Amin.
A gaida Zahra Aminu Fage. Kafin mu kai ga labarai a takaice, ga wannan sako.
Lalle haƙiƙa shekara kwana ce.
A ranar 21 ga watan Janairun shekara ta 2024, sashen Hausa na muryar Amurka ke cika shekaru 45 da kafawa.
Shekaru 45?
Shekaru 45 kenan da sashen Hausa na muryar Amurka ya kwashe yana watso muku shirye-shirye daga birnin Washington DC.
Kamar kullum wannan karon ma mun yi sauye-sauye a tsarin shirye-shiryenmu domin daidaitawa da zamani da kuma biyan bukatun ku masu saurare.
Mun fito da wasu sabbin shirye-shirye na radio da suka hada da daga kawayenmu,
zamantakewa
da kuma dandalin 'yan jarida.
Lokutan muna nan ba su canja ba.
Haka ma mitocin da ake kama mu ma ba su sauya ba.
Zamani riga a bangaren talabijin ma mun yi muku kyakkyawan tanadi tare da kirkiro sabon shirin nishadi na dardumar DOA.
Haka kuma a gefen sadarwa ta zamani za ku ga sauyi a dukkan shafukanmu na internet tare da sabbin shafuka na duniyar Amurka da tafiya mabudin ilimi har ma da ingantaccen shirin na naji na gani da ke kawo muku faruwa al'amura kai tsaye a duk fadin duniya.
Sashen Hausa na muryar Amurka, majiya kwakwara ta yada labarai da rahotanni.
Ku kasance tare da mu a koda yaushe domin biyan bukatunku shine muradinmu.
Yanzu kuma ga labarin duniya a takaice.
To a takaicen, akalla mutum 18 ne suka mutu bayan wata fashewa da ta auku a wani kamfanin sarrafa wutar tatsatsi a tsakiyar Thailand a yau Laraba, a cewar wani ma'aikacin kamfanin. An gano mutane 18 da suka mutu, a cewar ma'aikacin yana mai rage kiyasin 20 da ya yi da farko. Fashewar ta auku ne da misalin karfe 3 na rana kusa da garin Salakaw da ke tsakiyar lardin Sufanbori. Sojojin Ukraine sun faɗa a yau Laraba cewa sun tarwatsa jirage mara matuƙa tsakanin 19 da 20 da Rasha ta harba a wani harin cikin dare. Sai dai jami'ai sun shaida cewa tarkacen jirage da suka tarwatsi sun raunata mutane 3 a tashar jirgin Odessa da ke kudancin ƙasar. Sojojin sun ce kusan duk jirage mara matuƙan sun kai harin yankin Odessa ne. Ministan ayyukan cikin gidan Ukraine ya ce baraguzan jiragen sun fantsama wani gini inda mutane suke zama, kana sun lalata bututun iskar gas. An shirya cewa mayakan Hamas za su mika wa mutanen da suke garkuwa da su a Gaza magungunansu ƙarƙashin wata yarjejeniyar da Faransa da Qatar suka jagoranci cimmawa. Faransa ta ce magungunan na wasu mutane 45 da aka yi garkuwa da su masu fama da wasu lalurori masu tsanani ne. Sannan kungiyar Red Cross za ta raka 'yan Hamas din a lokacin da za ta kai masu magungunan. Qatar ta kuma shaida cewa daga cikin abubuwan da aka amince ƙarƙashin yarjejeniyar akwai magunguna da sauran buƙatun jinkai da aka tanadar ma 'yan Filastini fararen hula da ke zirin Gaza. Jami'an White House sun ce za su ci gaba da amfani da jiragen ruwan sojojin Amurka domin dakile duk wani harin Houthi akan jiragen dakon kaya a tekun Maliya. To sai dai Amurka ba ta neman yaƙi da kungiyar mayakan da ke samun goyon bayan Iran da ke Yemen.
Masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci. anjima da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Aisha Ma'azu da karanto labarai, da kuma Jule Ledes Gresham da ta bada umarni, da ma injiniyan mu na yau Rob McLean. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya, sai mun haɗu insha Allah a cikin shirin mu na dare. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.